sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 29 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Au Talata, Turkiya na karbar bakuncin wani zaman sasantawa kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Dakarun Koreya ta Kudu sun ce nau'in makami mai cin dogon zango da Koreya ta Arewa ta harba a makon da ya gabata iri ɗaya ne da wani makami mai linzami da ta harba a shekarar 2017. Kotun Kolin Ƙasar Honduras ta amince da miƙa tsohon shugaban ƙasar Juan Orlando Hernandez ga Amurka don ya fuskanci tuhuma kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da samun ƙarin bayanai game da harin da 'yan ta'adda suka kai akan wani jirgin ƙasa wanda ya taso daga Abuja zuwa Kaduna da yammacin jiya Litinin. Harin da rahotanni ke cewa wasu sun rasa ransu. Bayan haka za ku ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta ce jiragen yakinta sun hallaka wasu 'yan fashin daji a jihar Katsina tare da kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su. Ga abinda wani dan yankin ke cewa game da batun.
Kasan su 'yan ta'addan nan sun riga sun yi ƙarfi sosai, wato sun raina mutane kuma kamar ma sun raina hukuma. Su 'yan ta'addan ne suka shirya walima su yaka junan su a ƙarƙashin hukumar ta dan Musa. To jirgi yana shawagi na jami'an tsaro suka halbi wannan jirgin. To wannan harbin suka yi sai tunzura su jami'an tsaro suka sako shiri nan take suka zo suka rada daga wannan tare na 'yan ta'adda gaba ɗayan su.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za ku ji cewa 'yan kasuwa a jamhuriyar Niger sun yi barazanar shiga yajin aiki ranar Alhamis saboda jan kafar da ake yi akan batun sassauta harajin kayan abinci yayin da ake kusanta azumin watan Ramadan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, yau ma wato a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Talata, Turkiya na karɓar bakuncin wani zaman sasantawa kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Hakan na faruwa ne yayin da rahotanni ke nuni da cewa dakarun Ukraine sun kwato wasu ƙarin garuruwa daga sojojin Rasha, waɗanda suke fuskantar cikas a ƙoƙarin kutsawar da suke yi saboda jajircewa da mayakan Ukraine suka yi na hana su sakat. Yayin wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin ga masu shiga tsakani daga ɓangarorin Rasha da Ukraine gaban tattaunawar wacce za a yi a birnin Istanbul, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce ya rage ga ɓangarorin biyu su cimma matsayin da za ta kawo ƙarshen wannan al'amari wanda ya kwatanta a matsayin abin takaici. A cikin masu sasantawar a ɓangaren Rasha hadda hamshakin mai kuɗin nan Roman Abramovich, wanda ya yi fama da rashin lafiya saboda zargin saka masa guba da aka yi, da kuma wasu manyan mambobin tawagar Ukraine biyu. Yayin da yake tsokaci kan zaman sasantawar, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya faɗa a kafar talabijin cewa abubuwan da za a mai da hankali a kansu su ne yadda za a gudanar da ayyukan jin kai da kuma yadda za a cimma matsayin tsagaita wuta. Dakarun Koreya ta Kudu sun ce nau'in makami mai cin dogon zango da Koreya ta Arewa ta harba a makon da ya gabata iri ɗaya ne da wani makami da ta harba a shekarar 2017. Tana mai cewa ba sabon makami mai linzami ba ne da ke iya ratsa nahiya kamar yadda take ikirari. Makamin da ta yi amfani da shi a ranar 24 ga watan Maris wani nau'i ne na makamin da ake kira Hwasong 15 ICBM. Ba wancan babban Hwasong 17 ICBM ba ne kamar yadda kakakin dakarun Koreya ta Kudu ya faɗa wa VOA a yau Talata, sai dai ko da ƙaramin makamin ƙasar ta Koreya ta Arewa ta gudu harbawa, hakan na nufin ta samu fasahar inganta shi. Hukumomin Japan da na Koreya ta Kudu sun ce makamin mai linzami ya yi doguwar tafiya kuma ya yi tashin da ya haura na dukkan makamai masu linzami da ta taɓa harbawa a baya. A makon da ya gabata, gidan talabijin ɗin ƙasar ta Koreya ta Arewa ya saki wani hoton bidiyon shugaban ƙasar Kim Jong-un yana ba da umarnin gwajin makamin wanda ya yi ikirarin sabon nau'in makami mai linzami ne. Kotun Kolin Ƙasar Honduras ta amince da miƙa tsohon shugaban ƙasar Juan Orlando Hernandez ga Amurka don ya fuskanci tuhuma kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi. Kakakin kotun a jiya Litinin ya tabbatar da cewa kotun mai alƙalai 15 ta ki amincewa da daukaka karar da hanan da zai a gabanta don kaucewa iza kesa zuwa Amurka. A watan Fabrairu aka kama Hernandez a gidansa dake Tegucigalpa babban birnin kasar ta Honduras, inda aka kakaba masa mari da rigar kare harbin bindiga. Wasikar da Amurka ta tura kasar don mika Hernandez ta ce tun daga shekarar 2004 tsohon shugaban na Honduras ya bari ana shiga da tantan na hoda Iblis daga Venezuela da Colombia, inda aka ratsa da su ta Honduras aka shiga da su Amurka tare da samawa masu safarin miyagun kwayoyin kariya, yayin da su kuma suka rika biyan sa miliyoyin daloli a matsayin cin hanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. A jiya Litinin ne ƴan bindiga suka kai harin bom akan wani jirgin ƙasa dake kan hanyar zuwa Kaduna daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A halin yanzu dai ana ci gaba da samun ƙarin bayanai game da harin da aka ce wasu sun rasa rayukansu, da yawa kuma sun jakkata, wasu kuma ba a san inda suke ba. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malamfashi ya aika mana da ƙarin bayani.
Yazo yanzu dai babu takibin alƙalimar da za a iya cewa adadin waɗanda suka rasu ne ko kuma waɗanda suka jikkata kwanciya a asibiti, da yake asibitin na sojoji ne aka kai su, wasu kuma suna asibitin San General. Kuma duk irin inda zaka je wannan don samun bayanai a game da irin wannan hali, babu wanda zai iya tanka maka. Sai dai kuma wani abu na nan take cewa a lokacin da isa tasha din na iske, wata dattijiya tana kuka na ganta cikin damuwa. Madam, menene sunanki?
Kina sunana mun Kasim. Me ya kawo yaro na ya bacci a jirgi?
Yaushe jiya?
Jiya.
Har yanzu ba ganshi ba? Shi ba. Ko ya ba?
Me shi ba? Wani ya kira mu station tun jiya ya ce wayan shi. Ya fiye wayan shi yana hannun shi. Mun zo station tun da safe yau, mun zo station ba mu gan shi ba, kira shi waya yana zuwa, har yanzu bai zo ba. Staff ne a nan.
Allah ya ke, Allah kuma ya sa a gan shi. Allah ya kara miki hakuri ko? Bayan ta ne kuma sai na yi katsari da wani wanda yake cikin jirgin, wanda kuma duk ga rauni a fuskar shi, hanci da hannu da kuma gwiwarsa, wanda yake bayanin yadda Allah ya kwace shi bayan yana cikin waɗanda aka sanya su a cikin motoci aka tafi da su kafin ya shahada ya kunan bakin wake, ya rungumi ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da su suka fada cikin wata gada.
Wannan kada ku ne da sun kada min janni har sun tafi da ni, nayi nisa mun kai ya kai tafiyan kaman daga nan zuwa Mararaban Jos. To sai Allah ya ce mukin sun sa ni a wata bus sai na fadu. Amma wasu sun hau bus, wasu ba su hau bus ba, saboda sun raba mu a hanya. Wasu da suke gaba sai suka ce si right, ba mota a gurin, mun ga mota ba. Amma mu da muke ta gefe akwai mota. So sai Allah ya ce mukin ne ya kubutar da ni. Sai na fadu daga cikin mota.
Ba wanda ya biyo ka?
Akwai wani na rike ma wani wuya sai muka fadu tare.
A cikin su?
Eh, a cikin barayin. Saboda ya zauna akan injin, kuma ina kan seat, kuma muna kan window. To da Allah ya ce mukin da na mamaye shi na shan giya. Sai na rike, idan ya ce mun in sha tun da ya ga baki na ya bushe. Sai nace a ba zan sha ba. To ko sai na mamaye shi sai muka fada cikin gada. To da Allah ya ce mukin da na tashi ne, da na fada gadan sai na tashi na fara gudu cikin daji. Sai Allah ya ce mukin na je har inda sojoji suke.
Okay.
Dan ina jin tun gurin around 11 nake gudu a daji ba mun.
11 na dare?
10 zuwa 11 na dare nake gudu a daji, har sai gurin karfe 1 ko 2 na zo na ga sojoji a gurin. Saboda nayi tafiya mai tsawo. Allah ya taimake mu.
To Allah ya kiyaye.
To amin.
Shigowa suka yi muku cikin jirgin ko ko da aka tsaya da jirgin ne kuka?
Da suka sa explosive abu. Sai jirgin ya tashi da jirgin. To mu ta rago mu sai ya sauka ƙasa, ya kwanta, ya so ya kwanta. Sai suka shigo suna ta harbe-harbe. Dan ina cikin toilet ma suka fasa toilet din suka fito da ni. Tun a cikin jirgin ma suke ta harbe mutane. Sun haka kashe mutane a takalla ko a hanya ne, riga ta ma sai da na cire na rufe wata mata sun harbe ta. Sannan suka harbi wani tsoho a baya, shi ma ba zai iya tafiya ba. To sun dai harbi mutane a cikin jirgin, nan taragonmu dai sun harbi mutane sun kai mutum kaman 5 a cikin taragonmu. To amma ni dai Allah ya ce mukin na ɓoye toilet, suka fasa toilet ɗin da ƙarfi suka fito da ni. To Allah ya ce mukin ni banda rabon wahala sai na fito.
Akwai kuma ɗaya daga cikin shugabanni na masu tsaftace cikin wannan jirgin ya yi bayani.
Ɗaya daga cikin ma'aikata na an harbe ta, ta riga ta mutu. Uku daga cikinsu kuma har yanzu mun neme su, ba mu san a inda suke ba yanzu. Yana roƙon gwamnati ta taimake mu, ta sada jami'an tsaro a binciko mana, kuma ta taimake mu da jami'an tsaro kasa ta zauna lafiya cikin hukuncin Ubangiji.
Sarshi Abdullahi Fashi, murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wata gobara da ta tashi a unguwar Silimiri da ke cikin garin Maiduguri a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta laƙuma wani sansani da 'yan gudun hijira ke zaune a ciki, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Dodobi ya aika mana daga Maiduguri.
An je samu tashin wannan gobarayen da misalin karfe 1:30 na rana, wanda ya kona gidaje fiye da 100 da kuma wasu dabbobinsu, sai dai ba a rasa rai ba. Na yi tattaki zuwa wannan sansani inda wata kungiya mai zaman kanta ta gina masu irin rumfunan nan na leda, amma duku ta ya lamushe su sai filin Allah Ta'ala kawai. Waɗannan mutane dai wanda wannan itla'i ya shafa dukkaninsu na zaune ne a filin Allah Ta'ala, ga ɗan sanyi da ake fama da shi da rashin muhalli da abin da za a sa baka, wanda hakan ya kai su ga gwamnatin jihar da masu hannu da shuni da su yiwa Allah su zo gare su don taimaka masu da abin da za su sa a bakan da kuma inda za su bake da su da 'ya'yansu. Ga dai abin da wasu suke cewa.
Manzo Umara,
kamar yanzu wani hali kuke ci
ya kai akalla daki
a gashi ku 'yan gudun hijira ne ko?
Mu gudun hijira ne a cikin wannan
kamfani.
Mu yawanci akwai na kan daga local government, akwai na Benishek, akwai na Damboa, akwai dai da sauransu. Muna so a taimake mu akan abinci wanda ya kona kurmus kayanmu duka ya kone gaba daya, da na yara da na mata da namiji duka kayanmu ya kone, abincin mu ma ya kone, trust ya kare duka mu inda zamu kwana babu wadansu a waje muka kwana.
Daga filin wurin fili ne haka?
Fili ne haka. A fili muke yanzu haka tun jiya daga zuwa yau ba inda zamu shiga sai dai ikon Allah. Muna neman taimako da yali na guda biyu, da sarkina da yara na 20+.
Dukan ku a waje ne?
Dukan mu a waje ne muke kwana. Ba mu da abin da zamu ci ma, ba mu da halin da zamu samu gurin kwana. Ni kaina gashi zafin rana da wuta da muka kashe ido na yana ciwo yanzu haka muke ciki.
Fati Abba.
Fati Abba, to kuna daga cikin wannan kam din
Silimiri?
Silimiri ko?
Eh,
na gashi ta kona muku kayan ku da kayan abincin ku gaba daya.
Gaba daya.
Da gidan ku gurin kusan fili ne ko?
Eh, fili ne. Gaba daya ya kone mu, ba komai a wajen mu, ba tabur ba.
Kuno na cikin gidan naku?
21.
Akwai aure da aka rasa ma?
Ya babu.
Ba
rai ba? Ba babu rai ba.
Ya kone ciwo haka ne?
Sai dabbobi. Sai dabbobi, sai da kayan mu da gidan mu ne. Eh, ha wallahi. Babu wallahi, sai a mun ta mai kodi wallahi.
Wasu 'yan gudun hijira kenan ke kira ga gwamnati da ta yi wa Allah ta kama su dauki, kamar da irin halin da suka shiga da gobara sallamin shi sansanonin nasu gabaki daya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Rundunar tsaron Najeriya ta ce jiragen yakinta sun hallaka wasu 'yan fashin daji a ƙaramar hukumar Dan Musa da ke jihar Katsina, inda suka kubutar da mutane fiye da 50 da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. Wannan na zuwa ne a yayin da wasu ke jefa ayar tambaya akan yanayin tsaro a Najeriya. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana.
The air component carried out air interdiction at Ngwar Adam village in Dan Musa local government area of Katsina state.
Daraktan cibiyar tattara bayanai akan arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar, Major General Bennett Onyako, ke karin bayani akan wani mummunan farmaki da dakarun rundunar operation hadarin daji da ke yaki da 'yan bindigar arewa maso yammacin kasar suka kaiwa wasu gungun 'yan fashin daji ta sama. General Onyako ya ce wasu jiragen leken asirin sojoji sun gano dandazon 'yan bindiga daɗi a ƙauyen unguwar Fada da ke ƙaramar kumar Dan Musa a jihar Katsina, inda suke gudanar da wani taro da wasu manyan jagorori da kwamandojinsu. Take kuma aka tura jiragen yaƙi inda suka buɗe masu wuta kuma suka halaka da dama daga cikinsu. A cikin waɗanda aka kashe ɗin har da Malam Sule, wanda shakiki ne ga jagoran 'yan ta'addan nan mai suna Lardedu Shima. Kana jiragen yakin sun kuma sake kai ƙarin wani farmaki akan kalin wani sasanin yan ta'addan a magaba, inda nan ma aka sheke wasu karin yan fashin dajin. An kuma kame yan fashin daji guda 7 a raye, yayin kuma da aka kubutar da mutane 56 da aka sace, sannan aka kwato karin makamai.
56 civilians were rescued and we recovered some arms and ammunition.
Bashir Dan Musa, dan asalin yankin da jiragen yakin suka kai wannan farmaki ne, ga kuma karin bayanin da yamin.
Abin da ya faru, kasan su yan ta'addan nan sun riga sun yi karfi sosai, wato sun raina mutane kuma kamar ma sun raina hukuma. Su yan ta'addan ne suka shirya walima su yaka junan su a wani kawai da ake ce ma Gwardan Kwando a karamin hukumar mu ta Dan Musa. To lokacin da aka shirya wannan walima sun taru sosai, dukkan su yaka junan su yan ta'adda. To jirgi yana shawagi na jami'an tsaro, suka halbi wannan jirgin, suka yi kamar halbi su biyu. To wannan halbi da suka yi sai tun zura su jami'an su suka sako shiri nan take, suka zo suka rada daga wannan tare na yan ta'adda gaba ɗayan su, suka kakkabe su. Wannan abun gaskiya ne, kuma shi nasara wajen kashe yan ta'adda na baki ɗayan su, kuma sun jigita wasu.
To sai dai kuma wannan duka fa na zuwa ne a daidai lokacin da yan ta'addan ke ƙara firgita jihar Kaduna, inda ko a daren jiya sai da suka kai wani mummunan farmaki akan jirgin ƙasan da ya tashi daga nan Abuja zuwa Kaduna. Abin makinan da ya sa wasu ke aza ayar tambayar cewar shin ko anya shanin tsaro a Najeriya na inganta kuwa? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Hukumomin tsaron Najeriya wanda an kafa su saboda Najeriya, an ɗauki ma'aikatansu aiki saboda Najeriya, hurumunsu na tsarin mulkin ƙasa da kuma duk wata doka da take tare da su shine su kare ƙasar Najeriya. Su fito suna bayani akan cewa ai wani bangare na Najeriya an samu nasara, bayan kuma wani bangare na Najeriya yana cikin ƙara samun matsala.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. A jamhuriyar Nijar, 'yan kasuwa sun yi barazanar rufe kasuwanni da shagunan kan titi a Jibi Alhamis da nufin nuna rashin jin daɗinsu game da jan ƙafar da ake fuskanta wajen so mazartar da matakin sassauta harajin kayan abinci, kamar yadda Prime Minister ƙasar ya yi alkawari a yayin wata ganawa da shugabannin 'yan kasuwa a ranar 19 ga watan Maris, inda suka tattauna akan hanyoyin magance matsalolin da ke haddasa tsadar kayan masarufi. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A rapport avec les autorités du Bénin, ils ont accepté que les bateaux à destination du Niger.
Firayim Minista Uhumudu Muhammadu kenan a yayin da yake yi wa shugabannin 'yan kasuwa albishir a game da matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka da nufin shafe masu hawaye sakamakon tarin matsalolin da suke ɗauka a matsayin dalilan hauhawar farashin kayan abinci. A wani lokacin da al'ummar musulmi ke shirin fara azumin Ramadan, yana mai cewa gwamnatinsa ta tuntuɓi hukumomin jamhuriyar Benin domin baiwa jiragen dakon kaya izinin sabke kayan 'yan kasuwar Nijar da ke jibge a tashar jirgin ruwan Kotonu. Sannan ya umarci ma'aikatar kuɗin ƙasa da ta haraji su sassauta kuɗaɗen wani harajin da 'yan kasuwa ke biya a can baya. Haka kuma aka ɗauki matakin takaita yawan shingayen bincike akan hanyoyin zirga-zirga, baya ga wasu muhimman matakan da aka ɗauka akan matsalolin da 'yan kasuwa suka koka akan su, inda a ƙarshe aka ɗora nauyin zartar da waɗannan matakai a wuyan wani kwamitin haɗin gwiwa.
For example, pour aller à Zander, vous n'aurez pas plus de 5 contrôles.
To sai dai kwanaki goma bayan haka, har yanzu ba wani sauyin da aka samu a aikace, inji shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje, Alhaji Sani Shekarau.
An ka ce in ka zasu shigo daga baya ana rage mutane wani abu. To akwai kayan da watakila ma ba su shigo ba to ba, ko suna bisa hanya, ko za kenan rashin da sai bayan ma azumi a gansu, kenan talakkan Nijar bai amfani da shi ba. Yanzu muna da kwana goma muna jirawa, ba wanda ke muna uku. Mun taɓa yi musu letter, yanzu na uku kenan ba su taɓa kira mu ba. Ya ce wajen mai da sukari da garin fulawa ana ragewa. Inda an bi hanya ta gaskiya a lokacin marigayi ya yi canja, sai da ya kira duk abin da ke gare mu cikin mangazojin mu, aka ce za a maida mutane kudin nasu. To ba kudi an ka maida ba, takarda ce aka yi, in ka kawo kaya daga baya sai a hidda, sai da abin ya kare haka nan.
Sabon tsarin biyan kudaden harashin TVA ta hanyar amfani da na'ura, wato facture certificate, na daga cikin abubuwan da gwamnatin ta ce ta dauki matakin sassauci a kansu. To amma a cewar kungiyoyin 'yan kasuwa, soke wannan tsari ita ce hanya mafi a'ala a gare su, saboda haka ne suka yi barazanar rufe kasuwanni a ranar Alhamis din da ke tafe.
Za mu tsaye da kasuwancin mu nan garin Yamai duk gaba daya. Za mu rufe shaguna, muna fatar har mai keke na karta soya. Da an shaye mashin din nan, mutanen mu da ke aiko mana kaya daga waje, za su aiko mana kaya. yanzu duka kayan nan da masu zuwa Niger sai dai manyan yan kasuwar da sun yi oda babu inda za su kai sai sun kawo Niger.
Wannan shine karo na biyu da yan kasuwar Niger ke shiga yajin aiki akan waɗannan matsaloli masu nasaba da biyan diyoyin ƙasa saboda a cewar su tarnaki ne ga ci gaban harkokin kasuwanci a wani lokacin da duniya ke fama da kalubale da dama cikin su har da matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Kuma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da kwanaki kaɗan ya rage a fara azumin watan Ramadan, shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi duba ne akan farashin kayayyakin abinci a kasashen Ghana da Kamaru. Kada na ja ku da nisa, bari mu je ga wakilinmu na Kumasi Hamza Adam wanda yake waya babbar kasuwar Kumasi domin jin farashin kayayyaki daga bakin 'yan kasuwa.
Sunana Fati, ina sai da gujiya da shinkafa kayan awu-awu. Da shinkafan nan sai da muna sai ruwan shi 130, amma yanzu an kara, yanzu 150 haka muke aunawa. Ke da sai 130 muke sai ruwa.
130.
Amma yanzu 150 muke aunawa. Don ma kawuna shi haka ba bai kai. Amma ko kawuna shi haka nan ma kafin ya kara ma kudin ma bai kai. Don kayan nan kullun ana karawa.
Yanzu kayan yayi tsada kwarai. Bale masara da bujiyanga kullu ana karawa.
Duba masara da farko nawa kuke sai daya wato kwataku daya?
Dama she mu muna sai shi 3 million, yanzu wai 5 million. 5 million ga kudin lori ga wurin nikan ka kai wurin nikawa ba ka aje kuri ba basu nikawa.
Na fahimta an ka kai gidan malkade kenan.
Ba an kuka nika ka zo ka una bai kai saboda kudin lori duka ya karu kai yazo hakan bujiya haka nan bujiya ma na sa kuri a so min bujiya an kara. Kullu ana karawa.
Za mu duba da farko sai na kuke sayar da ainihin gadan wato gujiya ke.
Farko muna sai shi 5 million 6 million yanzu 8 million daga wurin ga kudin lori. Ka fi bagan na jarawa. Ka fi ki jara ki sayar duka bai kai kurin. Bai zama aikin mu da mun bari ya ma aikin kan ba kai ka bari. Shi sam ki kai.
Sai sunana mami ina kayan aule aule daga Babu Station. Yanzu wake nan yanzu yanzu hakan gaba Niger da muke sai shi 6 million yau sun ce muna kuma wai 7.5 sakaran jiyar Asabar. Yau Monday kuma da muka zo kuma wa sun 8 million. Yanzu ba mu san yadda za mu yi da kayan ba. Kai magana wai sai faya. Wannan ganga kuma na ajurangani.
Gwamma kenan.
Gwamma kenan. Shi ajurangani muke zuwa mu dauko.
Ku nawa ne na gwamma?
Buhun nan dai yanzu kaman 4.5. Muka zo nan ga kuma shi tashi kan ga 4.9.
To ga nan na zo shago da dai ake sayar da kayan hada shayi kama daga Lepton da kuma madara na gongoni. Za mu ji koya farashin wato waɗannan kayayyaki suke.
Na na Hadiza, ina sayar da leptin da sikiri, milk, nido, kama ID milk. Da dai ana sayar shi kaman 800.
Carton guda kenan.
Yanzu kuma ya koma 1.1. Ana cire guda 6 cedis kwaya daya. Carnation kuma ana cirewa kwaya daya 4 cedis. Duka an kara.
Sayar da farko nawa ake sayarwa?
Shi muna sayar shi 3 cedis shi carnation.
To carton din fa?
Carton shi 62 cedis.
Yanzu sugar kuma nawa ne?
Yanzu 4 million.
Sai farko nawa ake sayar?
Shi farko muna sayar 2.2 million 5 cedis, 2 million 10 cedis. Amma yanzu muna sayar shi 4 million. Ana auna konko guda 4 cedis 50 pesos. Duka muna kari kai.
Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To madalla, yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda wakilin Muhammad Bashir Ladan ya jiyo mana farashin kayayyaki a babbar kasuwar Yaounde.
Jibril, me zaka iya gaya mana kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da ita a nan ƙasar Kamaru a yanzu haka? Gashi kuma azumi ya gabato, ya kuɗaɗen abubuwa suka kasance?
To assalamu alaikum ɗan uwa. Ni dai ɗan kasuwa ne. Abin da zan faɗa akan kayan abinci
gaskiya sai a hankali. Dauko kaman shekara baya biyun da ya wuce abu kaman fulawa da da kunshi jaka 16 ne sai fara Kamaru. Amma yanzu haka kam jaka 25 a wani gurin ma jaka 26 sai fan Kamaru.
Mun kuma ketara gurin Malam Ibrahim Musa wannan da ke amfani da fulawa da mai da kuma kantu a kowace rana wurin yin kayayyakin abinci wanda aka fi kira a nan Kamaru da sunan makala. Shi kuwa ga abin da shi ma ya faɗa mana.
To gaskiya kan batun tsadan rayuwa muna wahala. Saboda watanni uku da suka shige kan muna sayan fulawa a jaka 17. Amma yau fulawa ta haura har jaka 25. Kun ga haka nan kuma mu ba za mu iya ce za mu ƙara farashi akan abin kasuwan ba saboda in mun yi haka ɗan kasuwa juya mana baya za su.
Alal haƙiƙa tsadar rayuwa bayyananniyar abu ce a nan Kamaru, musamman kuma waɗanda suke sayar da nama wato mahauta a nan haka suma mun same su a nasu layin kowannensu na kuka irin nasa. Sun nuna mana cewa
don mana labuche se plein du fait que
yace shanu da suke saya da a jaka 350 ko 300 sun zama yanzu ana sayar musu da saniya daya a jaka 450 ko jaka 500 na kudin sefa. Batun saya a kilo kuma yayin da su suka zo suna sayarwa ne kowa a yadda ya ga dama. A wurin su alal misali nama ana sayar da wanda ba kashi kilo jaka 3, mai kashi kuma jaka 2 da
800.
Muhammad Bashir Ladan daga Yaounde na VOA Hausa a kasar Kamaru.
Masu sauraro a dan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
A gaida Muhammad Baballe Hafiz, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon sardaunan kwallon Misau Zahara bin Muhammad Kaka Misau. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama in yi tsokaci akan yadda tsadar rayuwa ta zamo matsala a ƙasata Najeriya. Duba da yadda muka sako watan azumi muraran muna kira da masu hannu da shuni su yi tufkar hanci don samawa talakawa ta goma shin yin azumi. Wallahi daukacin talaka ba su da abin da za su ci a wannan lokacin, balle kuma an shiga azumi. Allah sarki talaka, zulumin safe daban na dare daban, Allah ya kawo sauki. Sai sako na gaba ya ce, ina jajantawa al'ummar da ke cikin jirgin ƙasan da 'yan bindiga suka kai musu hari a kan hanyarsu ta zuwa Kaduna daga Abuja. Waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu, waɗanda suka ji rauni Allah ya ba su lafiya, waɗanda kuma aka yi garkuwa da su Allah ya kubutar da su cikin ƙoshin lafiya. To gwamnatin Najeriya, wannan lamari ta rashin tsaro dai kullum lamarin sai ƙaruwa yake, amma kun kasa ɗaukan mataki ba da himma akan yawaita addu'o'i kamar na zamanin marigayi Sani Abacha tunda an samu rauni. Ina shawartar talakawa a dukufa da yin addu'o'i ko Allah zai tausaya mana. Sako daga sakataren kasuwar Gashuwa Buba Megoro. Sai sakonmu na ƙarshe ya ce, zuwa ga VOA Hausa, hakika ziyarar da 'yan takarar shugaban ƙasar Najeriya na jam'iyyar PDP suka kai wa takararsu Alhaji Atiku Abubakar don su cimma matsaya, hakan ya yi daidai. Sako daga ɗan Budam Shani.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can an jima da daddare za ku sake jin maɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu Mr. Vasco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.